sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 15 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jihar Sokoto da ke Najeriya, kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun tsaya tsayin daka wajen ganin an hukunta wata mata da ta ci zarafin yar kishiyar tafiya da kima. A jamhuriyar Nijar kuma, hukumomin kiwon lafiya sun ba da sanarwar dakatar da tallafin kudaden tiyatar haihuwa da aka saba yi wa mata kyauta. Kama kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Kambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakub da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya dakatar da tafiyarsa da yake shirin yin zuwa kasar Thailand saboda ɗaya daga cikin 'yan jaridun Amerika da ke tare da shi ya kamu da COVID-19. Gobe Alhamis ne dai Blinken yake shirin barin Malaysia zuwa Thailand a matsayin wani yunkuri da Amurka ke yi na ƙarfafa dangantaka a yankin, inda tasirin China ke ƙara girma. Wannan abu da ya faru ya sa babban jami'in diplomasiyar Amurka ya takaita ziyararsa ta farko zuwa kudu maso gabashin Asiya tun lokacin da shugaba Joe Biden ya tsere kan mulki a cikin watan Janairu. Yau Laraba ne Blinken ya sanar da mataimakin firaministan kasar Thailand kuma ministan harkokin wajen kasar Don Pramudwina shawarar da yake ta fasa ziyara zuwa kasar kamar yadda aka tsara, a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince. Ofishin jakadancin Amurka da ke Kuala Lumpur a cikin wata sanarwa ya sanar da gwamnatin Malaysia game da kamuwa da cutar. Kano ya ce gwaji ya tabbatar da sauran mutane a tawagar Amurka ba su kamu da cutar ba a lokacin da suka isa Malaysia. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta zargi ɓangarori masu yaƙi a Afghanistan da yawan kashe fararen hula kafin gwamnatin ƙasar mai samun goyon bayan Amurka ta rushe. Kano kungiyar Taliban mai ikirarin musulunci ta ɗauki ragaman mulki a cikin watan Agusta. A yau Laraba, kungiyar ƙasa da ƙasar da ke zaune a birnin London ta faɗa a wani sabon rahoto cewa watanni kafin rushewar gwamnatin Kabul an yi ta maimaita miyagun ayyuka da kuma zub da jini babu kakkautawa daga Taliban da jami'an tsaron Afghanistan da masu sojojin Amurka. Sabbin shaidu da muka samu sun nuna cewa ba kamar ikirarin da Taliban ke yi na an miƙa mata mulki ba. Mutanen Afghanistan sun sake shiga cikin tashin hankali, inji Agnes Kalamar, babbar sakatariyar Amnesty International. An mayar da gidaje da asibitoci da makarantu da shaguna yayin da ake kashe mutane da jikata su. Mutanen Afghanistan sun daɗe suna shan wahala, kuma dole ne waɗanda abin ya shafa su samu adalci tare da karɓar diyya, inji ta. Amnesty International ta faɗa a cikin rahoton cewa karuwar ayyukan soja a faɗin Afghanistan a cikin watan Yuli da Agusta. Mayakan Taliban sun azabtar kanu suka kashe tsirarun ƙabilu da addinai. Haka zalika sojoji masu biyayya ga haɓarariyar gwamnati da mutanen da ake zato magoya bayan tsohuwar gwamnatin ne su ma sun mai da martani a wasu hare-haren. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Majalisar Dattawan Amurka a jiya Talata ta amince da ƙarawa gwamnatin tarayya damar karɓan bashi daga ₦2.5 trillion zuwa kusan ₦31.4 trillion. Sannan ta aike da kudirin ga majalisar wakilai domin amincewa da kuma dakile duk wata matsala da ba a taɓa ganin irinta ba. Ƙuri'ar masu ra'ayi guda 50 ya rinjaye da masu adawa 49 wanda aka kada a jam'iyyance. Sai dai ƙuri'ar na zuwa ne bayan takun saka da aka shafe watanni ana gwabzawa tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat da Republican, inda Republican ke neman tilastawa jam'iyyar shugaba Joe Biden ta ƙara yawan basussukan dankanta. Lamarin da ya bada damar faɗe-faɗe a tallace-tallacen zaben shekarar 2022 na 'yan majalisa. Majalisar wakilan mai rinjayen Democrat za ta buƙaci amincewar ƙudurin kafin ta aike ga shugaba Biden ya rattaba hannu a kai. Sakatariyar Bitar Malin Amurka Janet Yellen ta yi kira a baya ga majalisar dokokin da ta ƙara matsayin karɓar rancen kafin yau Laraba. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta sanar da aniyarta ta sake yin dokoki masu tsauri na barin rata tsakanin mutane a yau Laraba a lokacin da kamuwa da cutar coronavirus a wuni guda ya kai 7,850 da adadin kamuwa da cutar ya haura 7,000. Hukumomin sun shirya hana gudanar da taron jama'a, kana ta rage lokacin gudanar da wasu kasuwanci a wani matakin dakile karuwan cutar da ta kai ga ƙara kwantar da mutane a asibiti da mace-mace. Kamar yadda muka faɗa wa dukkanku, muna ganin cewa halin da ake ciki a yanzu yana da haɗari, kana muna tunanin ƙarfafa matakan sakara ta tsakanin jama'a, muna kuma roƙon gafara ga jama'a akan damuwa da za su shiga. Za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu mu magance wannan lamarin, in ji Song Yong Rai, babban jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a Koriya ta Kudu. A ƙarshe, masana kiwon lafiyar jama'a sun ce ƙwayoyin maganin jinyar COVID-19 ka iya taka muhimmiyar rawa ga Koriya ta Arewa, ƙasa ɗaya tilo da bata fara allurar rigakafi ba. Kusan shekara guda kenan Koriya ta Arewa ta ki karɓar rigakafi daga gwamnatoci da kuma shirin COVAX wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi domin raba rigakafi. Koriya ta Arewa ta nuna damuwa akan inganci da kuma matsalolin rigakafin AstraZeneca wanda COVAX ta ware wa ƙasar. Ta kuma nuna damuwa game da shigowar ma'aikatan jin kai daga kasashen waje wanda za su taimaka wa aikin rigakafin. Koriya ta Arewa ta kasance cikin cikakkiyar dokar kulle, kana ta hakikance cewa ba ta da COVID-19 a cikin kasar. Amma ikirarin nata bai gamsar da masu lura da al'amura ba, wanda suka yi kashedi cewa barkewar cutar zai babban illa ga kasar mai fama da talauci.
A gaida Baba Yakubu Makeri ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Nasarorin da ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙin yara ke samu na haɗuwa da cikas domin wasu na yi musu zagon ƙasa, sai dai kuma ƙungiyoyin da hukumomin kare haƙƙin bil'adama sun ce sai sun ga abin da zai tura buzu naɗi. Wannan na zuwa ne lokacin da ƙungiyoyin suka tsaya tsayin daka wajen ganin an hukunta wata mata da ta ci zarafin ƙiyar kishiyarta fiye da kima. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Fafutukar da hukumomi da ƙungiyoyin ba da tallafi na ƙasashen duniya ke yi don ganin an ceto ƙananan yara daga faɗawa nau'o'in cin zarafi daban-daban ya kai ga wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya sun samar tare da saka hannu ga dokokin kare ƴancin ƙananan yara. Sai dai wani abu mai kama da yin zagon ƙasa ga wannan ƙoƙarin da ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda wata mata 'yar shekara 33 ta ce zarafin ɗiyar kishiyarta yarinya aiki manin shekara 14 ya jawo fushin masu fafutuka, inda suka nemi sai an yi wa yarinya adalci. Halilu Tambar Ahmad shine jami'in kula da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama a Sokoto.
Ta yi mata wannan abu ne wai saboda ba ta yi wai ta ce ta yi sallah. So ina jin ko ta ce ta yi sallah ai ba shi zai sa ta yi mata wannan bugun hitar rai ba. Don wannan bugun hitar rai ne ta karya mata hannu. Ta faffasa kanta yanzu haka ina ji idanunta yan kallura. Idan ka kalle ta so dai ba ka saki ka son kallo. Da sa mun ka yi insisting na cewa dole a kai da ita asibiti. Shi yasa kullum muka cewa ya kamata yara a rinka barin su da mahaifansu, especially mata. Saboda inda mahaifiyar ta je dole mina ta yi ba za ta yi mata wannan dukar ba.
Yanzu dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da bincike akan wannan batun, kuma ta gurfanar da wadda ake tuma gaban kuliya, inda aka tuhume ta da laifuka uku dukan su akan cin zarafi. Sai dai ta kita aminta da laifukan da ake tuhumar ta. Bayan fitowa zaman kotun, na zanta da lauyan wadda ake tuhuma, barista Shamsu A. Dauda.
Mun roki bilin ta gaban kotu, dama bili dama ce ta kotu, wanda koda ita tana da haƙƙin amma da ita bili sai kotu ta ga dama bisa abin da kotu ta gani gabanta shi za ta yi matsaya. So yanzu dai mun roki bilin kuma kotu ta daga zuwa 22 domin ta yi nazari ta ga yiwuwa ba da ita bili ko kuma akasin haka.
Ita kuwa lauyar da ke tsayawa yariyar da aka ci zarafinta, barista Rashida Muhammad, ta ce sun ga alamun nasara a zaman kotun.
Ai an ce Juma'a za ta yi dayi tun daga Alhamis ake fara ganewa. Ga abin da muka gani yau cikin kotu, kun ga cewa an fara amfani da dokan, saboda in ba doka ba yadda za a yi ma a kawo ta kotu bile a ce an kai ta gidan yaro. To yana cikin nasarorin da ana samu, muna da dokokin yanzu kuma an sa musu hannu, kuma mu insha Allah muna bi mu ga cewa duk inda aka aikata laifi ko kuma aka gano mai laifi a tabbatar da doka ta hukunta shi an yi aiki da dokan.
Mai shari'a Majistar Fatima Hassan ta umarci a adana matar da ake tuhuma gidan gyara hali har rana 22 ga wannan wata na Disamba da za a saki fitowa domin duba yoro bayar da ita beli ko akasin haka. Tuni dai da gidauniyar bayar da tallafi ta matar gwamnan Sokoto Maria Tambuwal ta ɗauki ɗawainiyar kula da maganin yarinyar tare da neman ganin an yi mata adalci. Masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin cewa yin adalci ga wannan yariyan ne kan iya nuna cewa lallai dokokin da aka saka wa hannu a Sokoto da ma wasu jihohin kasar sun hau turba ta ceto kananan yara daga fadawa tarkacin zarafi wanda kasashen duniya suka kashe makudan kudade domin ganin cewa an ceto yaran daga fadawa cikin sa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Niger, inda hukumomin kiwon lafiya suka ba da sanarwar dakatar da tallafin kudaden tiyatar haihuwa da aka saba yi wa mata kyauta sakamakon wasu dalilai masu nasaba da tsarin aiki. Amma kuma za a ci gaba da tsarin nan na ba da magani kyauta ga mata masu juna biyu da yara ƙanana. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimomin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Da yake ƙarin bayani dangane da wannan sabon mataki na janye tallafin kudaden tiyatar mata a yayin haihuwa, wato cesarean, ministan kiwon lafiya Dr. Iliyasu Idi mai nasara ya ce abin na da nasaba da tsarin aikin Project PAPS, wanne ya shafa shekara guda yana daukar dawainiyar irin wannan aiki a matsayin na gwaji.
Wannan project shine ke ba da wannan maganin wannan da ake sa mace ta biya wani rijika biyu da 20 ne, wani rijika biyu da rabi yace ya doki jiha 7 na kasar ga. To yanzu project ya zo karshen shi, ya tsaye da wannan abun dan yayi bita dan ga mutane su kawo rudani abu ne daban. Wadanga jiha 7 da ni maka zance babu jiha Talabira, ita ko jiha Talabira wani project shi ko ya doka dan yayi mata shi, to har yanzu bai tsaye da tashi magana ba.
Ministan ya bada tabbacin cewa tsarin nan na bada magani kyauta ga yara yan kasa da shekaru 5 na nan daram, haka kuma za a ci gaba da kula da mata masu juna biyu kyauta kamar yadda gwamnati ta kudurta, wato gratuité de soins.
Duk wanda an zo da matsala aihuwa, wannan tsari yana nan wanda yake kyauta ne ake wannan tiyata. Yan ka doka duk wata mace da ta zo awon ciki ba ta biyan ko dala. Duk wata mace da ta zo awon yaro bayan aihuwa ba ta biyan ko dala. Awon yaro bayan ya fara girma dan ayyami shoshawa ayyami duk abin da ya kamata ba ta biyan ko dala. Wannan gratuity wadda ake ma yara dai zuwa shekara 5 tana nan wurinta. Duk wani ciwon kansa dan hoshi ne da ya mata game da kansa ba ta biyan ko dala. Koko ya ci ma duke ta akan sai kasar waje ba ta biyan ko dala.
A ranar 31 ga watan nan na Disamba ne tallafin Project PAPS ke zuwa karshe, sai dai shugabar kungiyar yan jarida masu kula da sha'anin kiwon lafiya Hajiya Aminu Hashimu na cewa janye tallafin tiyatar haihuwa a yanayin da mata ke ciki a yau a Niger wani abu ne da ke bukatar dogon nazari.
Dama mata suna gudun likita saboda basu da kuɗi. Yanzu an ce dan taimakon da suke samu ma dan kuɗin da ke kai suna a taimaka musu aihu su tashi ba tare sun biya wani abu ko da yake dai da akai dai ana dan bada wani abu. Hadi dai ne ake naba da abiyan ana dan bada wai. Amma ita gwamnati tana bakin kokarinta domin ta taimaka musu tun nan taimako an ce an ja shi ka gani ai babban matsala ce. Kina ya kamata gwamnati ta diba ta gani menene ya kamata ta yi ta dai waye ma mutane kai dan ba a ja abu haka lokaci guda.
Ainihin gwamnatin marigayi tan Jama Madice ta kullo da tsarin bada magani kyauta ga yara yan kasa da shekaru 5 da haihuwa tare da daukan dawainiyar matan da ke bukatar tiyatar haihuwa da nufin takaita yawan mata da yaran da ke rasuwa a lokacin nakuda ko kuma bayan haihuwa. Haka kuma dukkan gwamnatocin da suka biyo baya sun ci gaba da mutunta wannan tsari ko da yake abin na fuskantar tangarda saboda yadda wasu likitoci ke gaban kansu, yayin da a wasu lokutan akan zargin gwamnati da rashin biyan bashin magungunan da asibitoci suka bayar a karkashin wannan tsari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Tun shekarar 1948 majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wata rana don yin waiwaye ga haƙƙin ɗan adam. To ko 'yan Najeriya sun san haƙƙoƙinsu ga gwamnati? Na ji ra'ayoyin wasu mazauna birnin Ibadan.
Sunana Raja Zikabo Dinga, sakataren ƙungiyar Dilale Akara a Kinyele Ibadan.
Ka san haƙƙinka na zama ɗan ƙasa?
Na sani mana.
To kamar da mi ne haƙƙinka na zama ɗan ƙasa?
Abinda haƙƙi na gwamnati ta kula da lahiyarmu da tsaro dogaro da hanyoyi da magunguna asibiti. Idan kuma gwamnati bata yi wannan ba, to haƙƙin mutane suna bisa kanta.
Amma gwamnati ta ce tana kulawa da lafiyar jama'a, akwai asibiti, tana sa magunguna da tituna da sauran dai ababen more rayuwa. Kana ganin cewa ba su isa bane?
To gaskiya a hali yanzu ni kan ban gani ba a kasa.
Kamar da midami abba ka gani ba cikin abubuwan more rayuwa?
Hanyoyi yanzu in ka tashi zuwa arewa, marmakon ka isa karfe 4 na yamma ko 5 sai ka kai karfe 1 na dare ko karfe 2, ina hanya take. Ranan ciwo zai kama ka yanzu ka tai asibiti ko ayin treatment dinka, marmakon a baka abu kyauta sai ka kashi sama da 100,000. Malaria ma ba wani ciwo ba gani. To ina kula take nan.
To yaya wutar lantarki da ruwan sha?
Kawai wannan abubuwan ma ina ganin alamun gwamnati hidda hannun ta zata gare su.
Amma kana da haƙƙin faɗin albarkacin bakin ka, kaga yana cikin haƙƙin kana zama dan ƙasa.
Ina da haƙƙi mana. Yanzu ba ka ji an ce sabon shekara za a ɗaya tallafin mai hetur ba, talaka sai ya mutu kenan, don komi haƙƙi sai sayyanin ka.
Sunana Alhaji Samaila 1000 Sabo Ibadan. A hakimu da gwamnati Talakawa ka mata mana titi mai kyau, asibiti mai kyau, a mana ruwa, sannan kuma wuta mai kyau. Babu wani haƙƙin za a ba talaka in ba ruwa ba da asibiti, wani bai talaka bai da lafiya, ko ba sannan kuma a mana tsoro. To sabon talaka bai da kuɗin da zai kama ƴan sanda da kama sojoji sai da shi gida. Saboda haka muna rokon gwamnati a mana wurin babban ayan bai da kyau, a mana ayan mai kyau, wurin bai da ruwa a mana ruwa, ruwan famfo mai kyau a mana, a mana kuma wuta, wurin bai da wuta a mana wuta, wurin da bai asibiti a mana asibiti. Abin da kake da wajen gwamnati kenan, abin da kake kokarin da kai musu kenan.
Sunana Suleiman dan Kwatano. Haƙina a gwamnati a bani in yi addini da nika so in zauna lafiya, a ba mu tsaro da ilimi da sana'a da nika so duka da addini. Abani in addini na abani in san da ana ne kaso cikin kasa ba tare na saba mu kundin tsarin mulkin kasa ba. Kannan ta wannan ta kula da ni ta fannin lahiya da tsaro da sauransu. Abani kuma yin aikin da dukkan kaso wanda bai saba mu kundin tsarin mulkin kasa ba.
Sunana Magaji dan Mallam Gada Wande.
To menene haƙƙin ka ga gwamnatin kasar Najeriya a matsayin ka na dan kasa?
To haƙƙina da gwamnati na farko dai abin da hizama ai muna tsaro, a tsare muna kasa mu gurgudo, ko wanda an kwace ma inci a karko ma inci ne shine zama. To inda ake so ka zanna, sannan da shi wanda kuma ya zamanto da dukiyoyi wanda ke son taya wata kasa a jiya zanna ya kasuwanci ne, duk dai duk ya shafi dai tsaro. Banda shi sannan a jara muna tituna da asibitoci, shine kawai muka so ga gwamnati.
Sunana Haruna Adamu.
Menene haƙƙin ka a matsayin ka na dan Najeriya ga gwamnati?
To zaman dan kasa a Najeriya ya da kyau a ce an kula da tsaro, inda zan je in zauna zan cin kwantar hankali ne tsawa. To wannan kuma shine abu da ya gare ni yanzu. Sannan kuma gwamnati ya kamata ta kula da ilimin ƴaƴan mu, wannan shine abu da ya kamata. Ya kamata a ce na zauna inda duk nake so a cikin jihohin Najeriya, sannan kuma da na ci gaba da addini na yadda nake so, babu abin da ya dame ni. Na samu kuma damar fadar albarkacin fadin bakina ba tare da an samu ido ko wani sangoma da shauransu ba.
Mahmud Lawan Sarkin Shanu Ibadan.
A matsayin ka na dan Najeriya, menene haƙƙin ka ga gwamnati?
Alhamdulillah, na farko matsayata na dan Najeriya dan kasa, ina son inda mutum yake zaune gwamnati ta ba mu haƙƙin mu zauna inda muke, duk inda muke so. Sannan kuma ainihin gwamnati ta kula da duk inda muke, kuma sannan gwamnati muna son mu yi addinin mu duk inda mutum yake yayi addinin shi ba tare zangoma ba. Na uku, sannan kuma gwamnati a duba matakan tsaro, a taimaka muna ainihin duk abunda zai zama tsangoma, a taimaka muna ga matakan tsaro, Allah ya tsare mu. Sannan kuma gwamnati muna buƙatar taimako gwamnati, saboda akwai abubuwa ga sunan waɗanda suke sun shige mu al'umma duniya, sun shige musu waɗanda suke wasu ba san inda suke sa kansu ba, da su da jama'a su da ƴaƴansu. Gwamnati ta taimaka muna waɗanga abubuwa, a shayo muna kansu, Allah ya taimake mu a shayo kansu.
Kamar me kenan?
Akwai abubuwa ga sunan daban-daban suna faruwa na tsaro, ga sunan abubuwa ga sunan na tsaro waɗanda suke akwai wasu wurare yanzu wasu sun bar wurarensu akan saboda tsaro yayi karanci. Sannan kuma duk haƙƙin gwamnati ne ta tsare waɗannan abubuwa, sannan kuma duka haƙƙi na ƴan ƙasa gwamnati ce take da haƙƙin ta tsare su. Saboda haka muna son gwamnati ta taimaka muna, Allah ya taimaka muna.
Sunana Muhammad daga na Akinyele Ibadan.
To Muhammad, ka san haƙƙin ka na zama ɗan ƙasa?
Ni ne sa haƙƙi na ku sosai.
To menene haƙƙin ka na zama ɗan ƙasa?
A haƙƙi na ɗan ƙasa, ina ra'ayin a yin faɗi albarkacin baki na abin da yake faruwa a ƙasata. Zaka abin da yake faruwa a ƙasata, don Allah ina kira ga shugaban ƙasa, don Allah don annabi, don Allah don annabi ƙara jajircewa, ɗauki matakan tsaro game da abin da yake faruwa faruwa arewa wallahi ba cewa
to bayan wannan menene kuma haƙƙinka na zama dan Najeriya
haƙƙi na wannan zama dan Najeriya ina damar ina nake so in je in zauna in walwalata a cikin ƙasa Najeriya ko a ina tare da wata damuwa ba tare da wani tsangwama ba
Abubakar Dalladi Dalladi mai ciyawa a nan kare Ibadan
menene haƙƙinka na zama dan ƙasa
abinda a haƙƙina na zama dan ƙasa a kula da ni a Najeriya a bani abincin da zan ci da kokon lafiya jikina da tsaro na da addinin da zan yi irin duk jihar da nake son zamanawa kuma in je in zauna cikin kwanciyar hankali da wadata a faɗe albarkacin bakina cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali in yi business din da nake iya yi gwargwado wanda Allah ya fore mini shi a haƙƙina na zama dan Najeriya gwagwarmati ba haƙiƙa da ƙasar Najeriya baki daya
Professor Bello Bada na jami'ar Sokoto ya yi ƙarin haske a game da haƙƙin dan ƙasa ga gwamnati da kuma haƙƙin gwamnati ga dan ƙasa
to ka san mu abinda muka riga muka san haƙƙin dan adam to sai da ubangiji ya halicce shi mutum wanda ya kamata shi rayu sai in ya saba ma dokoki ya kuma ci abinci ya kuma zauna wuri mai kyau mai lafiya sannan kuma ya samu walwala ta yin abinda ya kaso shi wanda duka ba su saba ma dokoki ba ba za a yi mishi tarnaƙi ba wannan abin shi na mutane kasashen turai lokacin da suka taso kuma suka yi nasu dokoki na cewa mutum yana da haƙƙoƙi na kai ne ga hukuma kuma hukuma tana da haƙƙoƙi gare shi ya zama wajibi ta bashi tsaro ya zama wajibi ta bashi yancin fadin albarkar bakin shi ya zama wajibi ta girmama shi ta girmama mutuncin shi na zama ne dan adam ya zama wajibi shi kasance shina da ikon walwala tsakanin hulɗa na mutum da kuma ƙasa zuwa ƙasa da duka irin waɗannan matakai kuma har suka sashi suka maida shi dokoki in dai shi bai saba ma dokoki ba
to professor menene haƙƙin gwamnati ga mutum shi ko
to ita gwamnati tana da haƙƙi ga mutum domin ita gwamnati tana da dokoki irin waɗanda take shatawa waɗanda kuma waɗannan ko waɗanne yanko wani ƙasa ne wannan gwamnati tasu tana duban su yi mata da kuma su bi dokoki kuma su biya nasu haƙƙi zuwa gare ta wannan tana da wannan haƙƙi gare su yadda su ma suke haƙƙi daga gare ta in ka duba kasashe irin namu na Najeriya mutane suna ba gwamnati haƙƙinta amma gwamnati ba ta ba su haƙƙinsu shanin lafiyar su tana wasa da shi shanin tsaron su tana wasa da shi shanin ci da sha nasu tana wasa da shi shanin walwala addini nasu tana wasa da shi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai shirinmu na gaba
wasanni a taƙaice
kayan wasan kwallo a turai ta ɗau aniyar hannun saki
ce yan wasan Afirka zuwa gasancin kofin Afirka da zaya kasar Kamaru. Kungiyar ta yi kuka zuwa ga hukumar da ke kula da shanin kwallon kafar duniya gabanin soma gasar ta cin kofin Afirka sabon wata daga ran 9 ga watan Janairu zuwa 6 ga watan Fabrairu shekara ta 2022. Kungiyar ta yi CA na daukan hujja kan sauran yaduwar nau'in cutar corona da ake cewa Omicron, wadda a dalilinsa kungiyoyin ba za su iya sake yan wasan ba ganin sai an keɓe su bayan dawowarsu. A cikin jawabinsu, kasashen Afirka ba za su iya ba da tabbacin kariya ga yan wasan akan sabon nau'in cutar ba in sun haɗe da kungiyoyin wasansu na ƙasa. Hukumar da ke kula da shanin kwallon kafar Afirka kafa a takaice ta yi watsi da rahotanni da yan jaridun Turai ke yayatawa cewar babban gasan kwallon kafar Afirka da an kashirya yi a Kamaru sabon wata za a dakatar da shi. Tana mai tabbatar da cewar babu abin da ya sake game da gasar, za a ci gaba da yin sa yadda tun asali aka shirya. Hukumar ta kwallon Afirka ta ce tuni manyan jami'an ta sun ka isa Kamaru don kammala shirye-shiryen karshe na gasar da kasashen Afirka 24 za su shiga daga ran 9 ga watan Janairu a birnin Yaoundé. Wani gidan jaridar Faransa RMC Sport ne ke jagoran kamfen cewar an matsawa CAF ta dau shawarar soke gasar saboda yaduwar sabuwar nau'in cutar corona mai suna Omicron. Wasan kwallon Afirka ya samu wani gagarumin sauyi ko da yance ci gaba ranar Laraba lokacin da wata tashar Turai da ake ji da ita Sky Sports ta damki ikon gwada wasanni 52 na gasancin kofin Afirka na shekara ta 2022 a Kamaru. Wannan wata babban nasara ce ga hukumar kwallon Afirka yayin da take hankurin samun isar da kwallon Afirka ga duniya ta isar ga 'yan kallo da ada ba a da su. Yarjejeniyar hukumar CAF da Sky Sports na kuma nufin cewar tarin manyan kamfanoni na gidajen talabishin masu biya za su sa kai su samu 'yancin yada wasannin kwallon Afirka, abinda zai kawo shigan kuɗi da ake bukata wa wasannin nahiyar. Hukumar tarihi da kiddiga IFFHS ta ambata Mohamed Salah matsayin dan wasan Afirka na shekara. Dan wasan na kasar Masar ya lashe wannan kyauta ne a bisa irin namijin kokare da ya yi wa Liverpool cikin shekara din nan mai karewa. Salah ya doke dan kasar Algeria Riyad Mahrez da dan kasar Morocco Hakim Ziyech ya kai ga kyautar. Wannan ya samu ne bayan da Salah ya samu matsayi na 7 a kyautar ta Ballon d'Or, kyautar da ake baiwa dan wasan da ya fi kowa iya wasa a duniya. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya dakatar da tafiyarsa da yake shirin yin zuwa kasar Thailand saboda ɗaya daga cikin 'yan jaridun Amerika da ke tare da shi ya kamu da COVID-19. Gobe Alhamis ne dai Blinken yake shirin barin Malaysia zuwa Thailand a matsayin wani yunkuri da Amurka ke yi na ƙarfafa dangantaka a yankin, inda tasirin China ke ƙara girma. Wannan abu da ya faru ya sa babban jami'in diplomasiyar Amurka ya takaita ziyararsa ta farko zuwa kudu maso gabashin Asiya tun lokacin da shugaba Joe Biden ya tsere kan mulki a cikin watan Janairu. Kungiyar kare haƙƙin mul'adama ta ƙasa da ƙasa ta zargi ɓangarori masu yaƙi a Afghanistan da yawan kashe fararen hula kafin gwamnatin ƙasar mai samun goyon bayan Amurka ta rushe kanin kungiyar Taliban mai ikirarin musulunci ta ɗauki ragaman mulki a cikin watan Agusta. A yau Laraba, kungiyar ƙasa da ƙasar da ke zaune a birnin London ta faɗa a wani sabon rahoto cewa watanni kafin rushewar gwamnatin Kabul an yi ta maimaita miyagun ayyuka da kuma zub da jini babu kakkautawa daga Taliban da jami'an tsaron Afghanistan da masu sojojin Amurka. A ƙarshe, Majalisar Dattawan Amurka a jiya Talata ta amince da ƙarawa gwamnatin tarayya damar karɓan bashi daga ₦1.5 trillion zuwa kusan ₦31.4 trillion. Sannan ta aike da kudirin ga Majalisar Wakilai domin amincewa da kuma dakile duk wata matsala da ba a taɓa ganin irinta ba.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku jo su abokanan aikinmu da wani sabon shirin, da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. yanzu a madadin Babe Akun makeri da yake a na gabatar da shirin da Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.